Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararamu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 18 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
To Hawwa, bayan samun sabon wa'adi na tsawon shekaru 6, shugaba Vladimir Putin na Russia ya mayarwa da kasashen da suke suka zaben kasar da martani za ku ji abin da yace. Hakan kuma na faruwa ne yayin da Ukraine take zargin Russia da kai harare cikin yankinta da jirage mara matuka. Shugaban kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell a yau Litinin ya zargi Isra'ila da kokarin haifar da matsalar karancin abinci a Gaza ta hanyar amfani da dabarar haddasa yunwa a matsayin makamin yaki.
Kayan labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa mambobin kungiyoyin manyan ma'aikatan jami'o'in Najeriya wato SANU da na ma'aikatan da ba na koyarwa ba wato NASU da ma na NAT sun soma wani yajin aikin gargadi a fadin kasar.
Yajin aiki da muka shiga na gargadi wato na kwana 7 ne.
Muna kuma tafa da tattaunawa kan abin da masana harkokin diplomasiya da siyasar kasa da kasa ke cewa game da matakin da hukumomin mulkin sojin Niger suka sanar da dauka na tsinke hulɗar ayyukan soji da Amurka.
Ba mamaki haka ta faru don domin Burkina Faso da Mali a yan kariba ba su da halaka mai kari da Amurka bayan juyin mulki da ya hau.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Babangida Jibrin. Muna kuma tafi da tasirin azumi, amma fa duk sai bayan Mamuri ya karanto mana kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi murnar lashe zaben shugaban kasa inda ya samu sabon wa'adi mai tsawon shekaru 6 bayan zaben da aka yi wanda za a iya cewa masu kada kuri'a ba su da zaɓi saboda barazana da aka yi na garkame mafi akasarin manyan 'yan adawa. Putin ya faɗa wa manema wato magoya bayansa cewa yana kallon zaben a matsayin tsari na demokuraɗiyya tare da yin watsi da waɗanda ke kalubalantar nasarar tasa.
Позиции, то это плохо, это как минимум не демократично. Какая же здесь демократия?
Я че, кана со касан ра'айина кан ко zabukan mu sun bi tsarin demokradiya, ni na yi amanna cewa suna bisa tsari na demokradiya. Sai dai shugaban Ukraine Vladimir Zelensky wanda Putin ya mamaye kasar sa tsawon shekaru 2 ya kutanta zaben a matsayin na bogi.
Выборы у всех свете зрозуміло, що це діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владу.
Я чи вона не мулькін камакар, я не сакі гудане до вони запі на бойгі. Кова адуня я сан чи ва ім курен дейке і шіні є зона акрага мулькі хасе абон да халієї. Sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar ya nuna Putin ya samu nasarar da kashi 87 cikin 100 na kuri'un da aka kada. Dakarun Ukraine sun ce sun kakkabo jirage mara matuka na Russia guda 17 cikin 22 da Russia ta tura cikin dare waɗanda suka kaikaici wasu yankunan kasar ta Ukraine. Dakarun saman kasar sun ce har-har na Russia sun hada da wasu makamai masu linzami guda 5 waɗanda suka auna yankin Kharkiv da ke da iyaka da Russia da kuma wasu jirage mara matuka 2 da suka kaikaici yankin da ake kira Sumy. Shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Lahadi ya ce dakarunsa suna samun galaba a filin daga. Yana mai cewa zai iya zama wajibi Rasha ta shata wani yanki da za ta dasa dakarunta a bangaren Ukraine saboda su kare hare-haren da Ukraine din ke kaiwa Rashar. Kalaman na Putin na zuwa ne bayan hare-haren jirage mara matuka na baya-bayan nan da Ukraine ta kai kan wata matattar man kasar, yayin da Putin ya samu sabon wa'adin mulki na tsawon shekaru 6. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko wanda zai kai mu Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Inda kungiyoyin manyan malaman jami'o'i da na kungiyar sauran ma'aikatan jami'o'i na Najeriya suka afka yajin aiki na gargaɗi. Ga Halima Abdulra'uf da cikakken rahoton.
Kungiyoyin na Sanu, Nasu da Nat sun fara yajin aikin gargadin ne a fadin Najeriya a yau Litinin bisa korafe-korafen zalunci da rashin adalci. Lamarin da suka kwatanta a matsayin wariya da nuna bambance-bambance ga bangarorin ma'aikatan jami'o'i daban-daban kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban kungiyar Sanu.
Sunana Muhammad Haruna Ibrahim, shugaban manyan ma'aikata na jami'o'in Najeriya wato Sanu, kuma ni ne babban mai binciken kudin kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC. Wannan yajin aiki da muka shiga na gargadi wato na kwana bakwai ne, kuma yau Litinin kenan 18 ga watan Maris, za mu gama shi ranan Lahadi in Allah ya kai mu da 12 dare. Abinda ya kawo wannan yajin aiki shine saboda ita gwamnatin tarayya da muka mata takarda cewa mun fahimci cewa an yi mana zalunci kuma da rashin adalci wajen biyan kudaden albashin mu da aka rike na watanni hudu na shekara 2022 wanda gwamnatin Buhari ta rike. Shi Tinubu da hau ya ce ya bada doka a biya, to da aka tashi biya sai aka biya ma'aikatanmu wanda suke sashen karantarwa wato malaman jami'o'i da suke ASU, sai aka bar ma'aikatan gudanar da suke Sanu da Nasu da kuma Nat kenan. To da muka ga an yi wannan, sai muka dauka kaman kuskure aka yi, sai muka rubuta ma babban hafsa na fadar shugaban kasa da kuma shi ministan ilimi. To shi ministan ilimi yace mana mu yi hakuri, yana ga kaman kuskure aka yi amma za a biya. To har yanzu da nake miki magana sati na hudu kenan ba mu ji uffan ba.
Shin yaya wannan yajin aikin zai shafi daliban jami'o'in kasar? Daliba a jami'ar Maiduguri Fatima Kabu ta ce
yajin aikin nan da aka tafi gaskiya ya shafe mu dalibai, kuma ba mu je dai ga surfe kofofin ajujuwa ba, amma kuma yau ba mu da class saboda wannan yajin aiki da suka tafi, kuma malamai ma duk ba su fito ba. Ya shafe mu dalibai da ma duk waɗanda suke cikin makarantar, kama daga masu kasuwanci da dai sauransu.
Rahotanni daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sun yi nuni da cewa ana ci gaba da gudanar da ayyukan karantarwa kamar yadda aka saba. A wani bangare kuwa ana ci gaba da gudanar da jarabawa a Jami'ar Bayero da ke Kano kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban sashen sadarwa da koyar da aikin jarida.
Sunana Professor Mai Nasara Yakubu Kurfi, kuma ni ne shugaban sashen sadarwa da koyar aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano. To kusan a yajin aikin da aka fara yau na kungiyoyin ma'aikatan jami'a amma waɗanda ba masu koyarwa ba, wanda ake kira Sanu da kuma Nat da sauran kungiyoyi abokan aikin mu ne, amma abin da sani dai suna yajin aiki wajen ganin an biya musu bukatunsu, wanda kuma suna da haƙƙi, suna da dama da su yi wannan abun. So kusan dai mu a bangaren mu gaskiya muna ci gaba da ayyukan mu, jarabawa ma muke ta dalibai masu digiri tun wancan satin da ya wuce, yanzu kuma haka muna ci gaba da jarabawa mu ba tare da wata tangarda ba gaskiya.
Daga birnin tarayya kuma masani a fannin ilimi kuma babban malami a fannin koyar da siyasar tattalin arziki a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce
yajin aiki irin nasu Nasu da Sanu wanda ba su suke koyarwa a jami'a ba yana dan daukan kwanaki kafin ya shafi jami'a kiga ta burkice, sai dai harkokin tafiyar da jami'ar na shugabannin jami'a da ma'aikata da sauransu har kafin a zo irin su biyan albashin nan zaki ga sun dan tabu, amma koyar da yara ba a lokacin yake tabuwa ba, yana yawan tabuwa ne sai in bayan ajujuwa a rufe ko kuma datti ya cika zuwa ba iya gyara su da sauransu. Kuma a gaskiya tunda haƙƙinsu ne aka ki biyan su, ana goyon bayan a ba su abinsu.
Duk kokarin ji ta bakin bangaren gwamnati wato babba da karamin ministan ilimi ya ci tura domin lambobin wayarsu ba sa shiga, kuma ba su mayar da martani ga sakonnin karta kwana na text da muka tura musu ba. Halima Abdulra'uf, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla an gaida Halima Abdulra'uf masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya saurana shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Muryar, shigo da cigaban labaran duniya.
To, ƴan Nijar na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta akan soke hudda soji da ƙasar su ta yi da Amurka. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ce ta sanar da soke wannan yarjejeniyar soji ta haɗin gwiwa da ƙasar Amurka wacce aka rattaba a shekarar 2012 da nufin yakar ƙungiyoyin jihadi a yankin Sahel. Wakilinmu Hamid Mahmud da ke birnin Agadez ya haɗa mana wannan rahoto da za ku ji.
Al'umma a Nijar, musamman jihar Agadez da ke arewacin Nijar, yankin da kasar Amurka ke da sansanin soja, sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta Nijar ta bada sanarwar yanke hulɗa ayyukan soja da Amurka. Wasu 'yan Nijar na ganin kasar Amurka bata taɓaka abin a zo a gani a yaƙi da ayyukan ta'addanci a Nijar.
Sunana Abbas Musa. Mataki wanda gwamnatin Nijar ta ɗauka mataki ne wanda yake mun jima muna jiran shi. Mun yi farin ciki kware mu abin da suke yi ciki wannan kasar habba mu sani ba kuma bamu gan shi ba.
Sunana Muhammad Lasho Agadez. Matakin da gwamnati ta ɗauka da bayan zuba ne ma. Mu mun so lokacin da aka kore na saro France ma a gama tare da su kamar a kore su.
Sunana Isu Sunan. Kawai su taisa. Musamman abin da suke yi ba. Kenan kaga gara ma taisa ya he zaman alheri da zaman sunan. Inda kamar ana amfana da shi an ce su tahi. Bai wace su taisa ko.
A yayin da wasu ke yabawa mahukuntan na Nijar wasu kuma na nuna damuwa kan koma bayan da abin zai haddasa a fannoni da dama.
Sunana Suleiman. Gaskiya mutane da suna amfana. Na da su in ka jo ka nan garin Agadez gaskiya mutane da sun yi abin alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai ba hana ba gwamnati da kiran manta kai baske ita ta san me take ji in ta da kiran manta kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su su sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa a mai musu wani gurbi bisa wannan aikin nasu da suke tunda su yanzu ba su san me za su yi ba.
Sunana Zabairu Alasa. Ni dai abin da nake gani Niger ya kamata ta yi na farko dai ya kamata a ce duk matakin da za ta ɗauka basa kan koran mutanen ya kamata ta diba ta gani a san mutum nawa ne suke aiki a karkashin su saboda yanzu in aka ce a kore su to dewa wasu shaye-shaye ma za su shiga dalilin da sun rasa aikin da suke yi kaga akwai tare-taren hayoyi.
Ficewar dakarun kasar Amerika zai iya kawo gibin da masu tada kayar baya za su iya kokarin cikewa duba da yadda dakarun kasar Amerika ke tallafawa dakarun Niger da kayan aiki da kuma yakar 'yan ta'adda. Eji Muhammadu Bubakar.
American suna da amfani cikin kasa ga gaskiya. Mutum daga sa suna taimaka mana bisa harkar tsaro. In ka doka bisa harkar ta'addanci ma gaskiya nan Niger abin ya rage. Amma ni dai gaskiya korasu ni ban ga hannu korasu ba gaskiya fisi billahi. Ya kamata dai wanga soza namu su samu su daidaita tsakaninsu da turanga duka gaba ɗaya ba. Suna tallafa ma jama'an tsaron mu da kayan aiki fiye da bamu zato ma ga. Me kuma yayi wasa gaskiya bari mun koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger.
A baya dai akwai alaka mai karfi tsakanin Amurka da Niger lamarin da sai ya ta jibge sojojin ta da dubu guda a kasar to sai dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi al'amura sun sauya ciki har da kawo ƙarshen alakar da ke tsakanin su. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Adilla masu saurare yanzu kuma shirin zai leƙa a jamhuriyar Niger inda masana harkokin diplomasiya da siyasar ƙasa da ƙasa suka fara bayyana ra'ayinsu akan matakin da hukumomin mulkin sojin na Niger suka ɗauka na yanke hulɗa ayyukan soji da Amurka sakamakon abin da suka kira da rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da ta ba Amurkan izini na girke dakarunta a wato da zamar yaƙi da ta'addanci a yankin na Sahel. Suleiman Mumin Barma ya tattauna da wani masanin diplomasiya Mustapha Abdullahi kamar yadda za ku ji.
Ba mamaki haka ta faru don domin Burkina Faso da Mali an kariba ba su da halaka mai kari da Amurka bayan juyin mulki da ya hau. In ka lura Niger din tana koyon salo daga waɗannan ƙasashen zancewa. Amma abin ya dan bani mamaki kaɗan domin gwamnatin Niger din da ya amai kuma ya lashe. Sanda sojan Faransa za su bari Niger, Amurka da Togo su ne aka zaɓa kawo masu shaidu. Yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru. Yanzu kaga yanzu da aka tsaida ma'amala da Amurka barcin ta hanyar fannin soji wasu fannoni kuma musamman na ci gaba na aiki cin gaba yana yiwa kuma na aikin agaji yana Amurka ita ma ta tsaida. Shi mulki yana so a ɗan samu sarari ba a so gwamnati ko na riƙon ƙwarya ne ko ma na zaɓar demokrasiya ne a ce yana saman hage da yawa. Ya kamata dai a sake dibawa a gani wacce ce hanya ta hita domin a samu ƙasar Niger ta nemi gurinta na da aka sani babban ƙasa wadda duka duniya an santa mai tarban baki mai ma'amala kuma da kowane ƙasashe.
Waya za a iya kwatanta girman matsayin jamhuriyar Niger a wajen Amurka da kuma matsayin ita Amurkar a wajen jamhuriyar Niger a ƙarƙashin wannan yarjejeniya ta ayyukan soja da ƙasashen biyu suka rattaba wa hannu a baya.
Abin da nake so ka gane, ta Amurka ƙasar Niger tana da muhimmanci gare ta, domin daga nan ne take samun wasu labaru na leƙon asiri wanda yake taimaka mata. Ya kamata a ce da yake tana ƙasar Niger ta taimaka ma ƙasar Niger, kuma kaga daga ƙasar Djibouti ina tsammani Niger ita ce ƙasa ta biyu a Afirka inda Amurka ta zuba kuɗi sosai.
A yadda abubuwa suka yi zafi idan ka saurari sanarwar nan ta hukumar mulkin sojan Niger, kana ganin akwai yiwuwar ɓangarorin biyu su sake zama domin watakila samar da maslaha?
Amurka ina tsammani ba za ta yarda ba ta bada Niger, ta yi duka dabarorinta a sake dawowa a tattauna. Idan ta bada wannan gurin Niger, abubuwa da yawa za su bace mata.
Mustapha Abdullahi, wannan al'amari na wakana ne a wani lokacin da jamhuriyar Niger ta karfafa hulɗa da wasu ƙasashe na gabashi irin su Rasha da Iran da su Taki.
Su waɗannan ƙasashe ka wani Rasha, wani China, wasu da wani Iran ba cikin al'adarsu bane aiki na agaji. An sanin su mahiyawanci abin da ya sha harkar yaƙi. Kana so ba ka so ai ka san da cewa USAID tana taimaka tana aikin agaji sosai ba ƙasar Niger ba kadai, duk ko ina inda Amurka take.
To madalla masu saurare, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Ilimi garkwadan adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam. Shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne akan sace-sacen yara 'yan makaranta da ake yi a Najeriya, abinda kuma ya kai ga sace wasu yara 'yan makaranta fiye da mako guda kenan a garin Kuriga dake karamar hukumar Cikun a jihar Kaduna dake arewacin Najeriya. Ko da yake tun lokacin da aka sace yaran su kimanin 287, gwamnatin tarayyar Najeriya da na jihohi da kuma rundunar 'yan sanda da na soji a Najeriya sun sha alwashin gano inda aka boye waɗannan yara 'yan makaranta. To sai dai har yanzu shiru kake ji babu ɗuriyar yara. Ga dai kukan wasu iyaye da kuma mazauna garin na Kuriga game da halin da suke ciki bayan sace waɗancan yara makaranta.
Yanzu makarantar nan da Allah muka dogara da ita, muka dogara ita kadai ne cin moriyarmu na gwamnati. Yanzu gashi an zo an tattara an kwashe man yara. Obasanu, ka taimaka mana dan Allah, ka kaunaci Allah, ka kaunaci annabin Allah, ka taimaka mana, ka tausaya mana. Ni ga hawan jini na damuna, da me zan ji? Bakin daji ba dama dan gari ya fita, a kama shi dan ta'adda, su ce a kawo kuɗi, me zamu ba? Sun hana ai noma, sun hana ai kiwo, an ban mu cikin talauci kamar ba mu tare da gwamnati. Nuhu Rubado, Obasani, ka taimaka mana dan Allah, dan annabi ka jika mu, ka taimaka mana Allah, ka tausaya mana, mun ji bayanan da kai.
Sunana Muhammad Kabir Abdulrahman, SBMC chairman kuma shugaban komitin raya ilimi na ƙasar Kuriga. Wannan gari na Kuriga dama an san shi da al'amarin ilimi ne, kuma shine ma ya shahara a kai tun asalin shekara 300 da suka wuce. Kuriga dama ana mata kirari gari ne na ilimi, al'amarin kuma yana ta tafiya haka. Amma shigowar al'amarin nan na tsaro shine fa ya zama kalubale, kuma shike neman ya mai da hannun agogo baya. Tun shekarar gara ta 2015 da al'amarin ya fara kamari, aka fara samun tasgaro saboda ganin ma ai malaman da za a turo daga usuri banda yan gari, zuwan ma yana so ya zama musu wani kalubale. Haka dai muke ta fama, haka muke ta fama, domin dai ganin mun rike wannan kambi namu na ilimin nan dai muga cewa ya rayu, ya kuma ci gaba da rayuwa. Amma alal hakika gaskiya faruwar wannan al'amari kaman ya neman ya karya tsarin bayan ma ilimin ne a ƙasar namu.
Ko a makon da ya gabata ma dai, bayan sace waɗannan yara, gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ƙasar Amurka ta yi ta yin tallafa mata da kayan aiki na ganin an ceto waɗannan yara. To koya masana harkokin ilimi ke kallon irin wannan sace yara da ake yi a Najeriya, wanda ba shine na farko ba? Tambayar kina. da na yawa Dr. Bashir Yankuzo, shugaban sashen ilimi a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Minna.
Tabbas matsala ta dauke yara ko sace yara a makarantu wannan ba karamin barazana bace kware da gaske ga cigaban al'umma, domin wannan zai iya haifar da samar da al'umma wacce take bata da ilimin da ya dace a ce an samu. Makarantu in suka watsi a cikin al'umma, to kaga ina za a samu kuma cigaba cikin wannan al'umma. Wannan wani abu ne wanda yake da kyau kware a sake nazari akan abubuwan da ya kamata a yi. Daga ciki ina ganin da za a ce dukkanin makarantun nan, musamman waɗanda suke da wuraren da ake tsoron ire-iren waɗannan wato ainihin sace-sace, ya zama ana haɗawa da local vigilante waɗanda suke wato ainihin jami'ai ne wanda sun san al'ummansu, sun san yanayinsu. To gwamnati abin da ya rage sai ta ba su horo da kuma nuna musu ƙa'idoji da ya kamata su yi aiki, sannan a ƙarfafa musu gwiwa ta hanyar ɗaukan nauyin abin da suke yi. Sannan kuma abu na biyu da buƙatan a ce an ƙara yawan jami'an leƙen wato ɗauko bayanai na asiri, bi ma'ana wato ainihin waɗanda suke aiki da farin kaya. Domin wasu abubuwa za ka ga a ce abu ya zo ya faru har an wuce, yana da kyau a ce an tattaro bayanai waɗanda suke na sirri wanda jama'a da yawa ba za su sani ba. In akwai jami'ai masu aikin farin kaya a ƙauyuka ire-iren waɗannan wurare makarantu, to ina ganin za a iya samun bayanai kafin abubuwan su auku. Sannan Allah ya kiyaye bayan auku irin wannan abu, abinda da ya kamata shi ne gwamnati ta gane cewa lallai fa akwai babban nauyi kwarai akan duk wanda yake jagorantar mutane idan abu ya shafi harkar rayuwarsu. Yau a ce an sace ƙananan yara ko yara suna daji, ba a san yaya makomansu yake ba, suna cikin razani da firgici ko su rayu ko ba su rayu ba, suna cikin rayuwa. Wannan babban musiba ce da abin damuwa wanda ya kamata shugabanni in haka ya faru a shugaba a ce ya kasa sakat, bai iya tafiya ko ina, bai iya wani katabus akan harkokin yau da kullun ɗinsa in ba ya ga wannan abin ya kawo ƙarshe ba. Saboda haka da buƙatan dai a karkato da jami'an tsaro kwarai da gaske akan irin waɗannan abubuwa. Kuma in son samu ne misali waɗanda aka ce har an ɗauke su, to ya zama an bi hanyoyi duka wanda za a ga a ce rayuwar waɗannan bai fada cikin haɗari ba. Allah ta'ala ya samu dace, Allah kuma ya mana taimako, Allah ya kare mana wannan al'umma tamu, Allah ba mu zaman lafiya.
To ko wani hali ilimin ke ciki a garin na Kuriga, ga dai wannan malami.
Ni ne mai suna Dr. Bulus Ibrahim, sakataren ilimi na Karman Hukuma Cikun. Gaskiya kafin faruwan wannan al'amuran da ya faru wannan mun samu cigaba sosai a fannin ilimi a Karman Hukuma Cikun. Dan zuwa na akwai abubuwa wayansu sarin da nayi, musamman wanda suke zama kauye ba Kuriga kadai ba, waɗanda suke a karakara, da ni dan karakara ne na san damuwoyi, na san challenges da muke facing magana a harkan ilimi. Mun sare dan in ka tura malami posting malamai zuwa kauye ba sa son zuwa, dalili shine ba tsoro. So mun abinda nayi sare shine cewa na saka waɗanda suke zama ƴan garin indigent, muna amfani da su wanda suka kammala makaranta musamman masu NCE, masu DET, masu HND, suna taimaka mana as volunteer teachers. To su ne nika amfani da su, musamman Kuriga na zo ina amfani da malamai goma wanda su ne suke taimaka don malaman da suke a makarantar nan Kuriga LGA Kuriga 1 ba su wuce guda uku ba, wanda su ne suna fero muna sane da su. So sauran masu taimako ne volunteer teachers. So kuma akan haka na kwanakin baya na nima a kawo sunayen su, na rubuta ma board, na rubuta ma gwamnati cewa in aka zo ɗaukan aiki a considering irin wayannan, dan ba malamin da zaka tura su suna zama cikin gari su je irin wannan karakara because of insecurity. So wannan akwai cin gaba sosai.
To koya masana harkokin tsaro ke ganin yadda wannan lamari na rashin tsaro ke barazana ga ilimi, ka dai Dr. Yahuza Ahmed Gezo, wani masanin tsaro a Najeriya.
To wannan wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar tada hankali da jefa damuwa ga zakatan masu sani ciwon kansu. Duba da cewar hukumomi kullun suna fadin cewar suna iya kokarin su, amma kamar yadda na sha fada shine dan buyin yayi yawa baya jimai. Jami'an tsaron da ake da su a Najeriya sun yi karancin da basu kai kashi 25 cikin 100 na bukatar da ake da ita don tinkarar wannan matsalar tsaro ba. Abu na biyu, gazawar da aka yi na tinkara kai tsaye ga su waɗanda aka san su waye masu aikata waɗannan laifuka, domin duk da karancin jami'an tsaro da ake da su, da an tinkare su bil haƙi da gaskiya ta hanyar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da sauran miyagun abubuwa na taɗe ƙafa waɗanda suke cikin baragurbin waɗanda ake samu cikin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan tsaro, watakila da an isa kaiwa akalla kashi 75 zuwa 80 cikin 100 na yaki da wannan matsala. Abu na uku shine wato akwai damuwa matuka a ce ana maida hankali wajen daukar yara ƴan mata, domin akwai hadari saboda yanayin jefa rayuwarsu cikin abubuwan barazana guda uku. Na farko sojoji za a iya musu dade, na biyu za su kasance dama su halitta ce mai rauni, sannan kuma na uku hukumomi ba su cika tsayuwa wajen daukar matakin da ya kamata akan lokaci ba, duba da cewar akwai yara a makarantun na makarantar Gusau da sauran makarantu waɗanda har yanzu suna can a hannun waɗannan ƴan ta'adda.
Wasu na fargabar cewa idan dai za a rinka ci gaba da ɗiban yara a makaranta to za a ƙara kashe ilimi da ake gani a arewa. Wani irin na ƙasa kuke ganin wannan zai iya kawowa a maganar ɓangaren ilimi, ganin cewa makarantu ake zuwa ɗiban irin wannan?
Na farko zai ruguza zukatan iyayen yara, na biyu zai karya wa malamai gwiwa, sannan kuma na uku zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi, sannan na hudu ƙwarin ilimin da ribar makomar arewacin Najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa, sannan na biyar makomar ƙasar, domin duk al'ummar da makomar ilimin ta bashi da ƙwari to lalle makomar ta tana da alamomin tambaya babu iyaka. Sannan abu na shida shine wato zai jefa gwamnati ita kanta rudani da kuma su kansu wato manya-manyan makarantu na jami'o'i, domin za a kai ga yanayin da zai zama babu ɗaliban da za su iya tafiya a matsayin barna abu ya ci gaba da faruwa yana taba makarantu kanana na sakandare, to kaga babu yanda za a yi, wata ran za a samu ɗalibai marasa wato wadatuwa wanda za su shiga jami'a, to wannan wani abu ne mai matsanancin hadari kuma mai barazana ga makomar ilimi a ƙasa baki ɗaya.
Masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu, a madadin jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin, Jolly Leather Gresham naku. Babin gidan Frankie ce a huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa.
To madalla, yanzu kuma albarkacin wannan watan na Ramadan ga tasirin azumi.
Sunana Ahmad Ago a nan Kamaru a babban birnin Yaounde a angon Hausawa wanda muke fi sanin ta da suna angon Briketeri. To tsokaci da aka bamu na tasirin Ramadan ga al'ummar musulmi yana da yawa matuka. To amma za mu yi a takaicin takaitawa kamar da aka bukaci hakan cikin minci biyu zuwa biyu da rabi. Farko na daga cikin tasirin da wata Ramadan ya yi wa al'ummar musulmi shine wata ne na ibada. Duk wani musulmi idan Ramadan na zuwa kai tsaye hankalinsa yana komawa ne zuwa ga watan da zan koma zuwa ga Allah gurin bauta masa. An gane ko? Don haka ma in muka lura duk masallatai kuma ma nazari da malamai masu bincike suka yi a duk duniya cewa koda mutum na rayuwa ne a gari wanda ba musulmai ba, wanda babu tasirin musulunci da yawa, amma in dai wata Ramadan ya zama mutum ne mai imani to zaka ga yana kokarin ina ne zai kebance kansa domin bautawa Allah saboda tasirin da Ramadan ya yi wa al'ummar musulmi. Saboda wata ne wanda Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal aqalli yana da kyau abubuwa guda uku kai, na farko ya zamanto wannan wata mai girma, ya zamanto ta shiga kafin ta fita, kuma kai duk kofa gurin ibada da neman gafara, kuma ka tabbatar cewa ka nemi gafara tsakaninka da Allah, Allah ya gafarta maka. Don haka annabi ya ce hasara ta tabbata ga wanda wa Ramadan ya shiga ya fita bai nemi gafara Allah ya gafarta masa ba. Na biyu kuma hasara ne babba ga Ramadan ya shigo har ya fita mutum bai ibada. Don haka wani malami irin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa mafi alkhairin mutane cikin wata Ramadan sune wanda suka fi kowa bautawa Allah a cikin wata Ramadan. Don haka yana daga cikin tasirin da Ramadan ya yi wa al'umma shine wata ne da suke fitar da dukiyoyin su domin ciyar da al'umma. Zaka ga mutum ya dade a tsawon shekara ba ruwan shi da kyauta, ba ruwan shi da sadaka, ba ruwan shi da kaza, amma cikin lokaci kadan inda Ramadan ya shigo zaka ga yana kokarin fitar da dukiyar sa domin ciyar da al'umma, domin gabatar da wato ibada na ciyarwa. Haka zaka ga mutum koda yana wasa da karatun Al-Qur'ani a Ramadan da yana kokari ya dukufa da Al-Qur'ani mai girma.
Da fatan Allah ya datar da mu masu sauraro, da haka ne kuma za mu nade tabar mai shirin na wannan lokaci. Sai idan Allah ya kai mu da daddare wato 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya, sai Julie Ladies Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Chan. Hawa shirin ki muku fata alheri, sai anjiman ku.